تهديه ونعوذ به تبارك وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نندزن تاران إيائنا ماتا wannan babban daki na taro na Muslim Council a wannan gari na Jalingo Taraba State barkan ku da yamma barkan mu da kasancewa a wannan lokaci mai albarka na bayan sallar asar dan tattaunawa akan abubuwa da za su amfane mu a rayuwa dan inganta rayuwar mu da gamuwa da Allah lami lafiya malamai sun gabatar da nasiha kafin na karasu Allah ya saka musu alkhairi Allah ya ba su lada insha Allah tabaraka wa taala abinda zan yi magana akai shine sinadarin inganta rayuwar kyamaci sinadarin inganta rayuwar kyamaci duk abubuwan da zan ambata a matsayin ki na ƴa mace musulma matar aure ko mara aure ki kula da su dan rayuwar ki ta inganta ki kula da su dan ki zauna lafiya da Allah ki kula da su dan ki samu rahamar Allah ranar tashi alƙiyama ki kula da su dan ki rayuwar aure mai daɗi sani cewa ku mata Allah madaukakin sarki ya ba ku kulawa ta musamman ya girmama ku ya mutunta ku shari'ar musulunci ta tsare muku kima ku amma idan kun kula da dokoki da Allah madaukakin sarki ya shimfida muku kiyayewa waɗannan ka'idoji kiyaye waɗannan dokoki shine zai taimake ku wajen zaman lafiya ki yadda ƴar uwa ta cewa ke mai rauni ce kuma kina buƙatar a baki shawara kina buƙatar a karfafe ki ki yadda cewa idan baki kula da wannan shawarwari ba zaki sha wahala a hannun namiji kuma daga ƙarshe ne hakuri za a yi ta baki wata ta mutu da bacin rai wata ta mutu da bayin ciki wata ta mutu da damuwa wata ta ce ba abin da yake mata daɗi a rayuwa ta rasa bi ina za ta sa kanta ko yanzu din nan dab da zan taho akwai baiwa Allah da ta kira ni sai mun waya ta ce ji take kamar ta mutu me yasa saboda rayuwar ta kuntata ta shiga wani yanayi wanda yake ba shi da daɗi so ki yi ƙoƙari kada ki irin wannan rayuwa mara daɗi rayuwar baƙin ciki rayuwar hawan jini da ciwon zuciya rayuwar kullum kuka rayuwar wayo Allah ne ya suna shiga wa ku amma in kin bi shawara kika kula da abin da aka gaya miki to za ki samu ingantacciyar rayuwa insha Allah subhanahu wa ta'ala wanda shi ne burinmu kuma shi ne abin da ya zaunar da mu a nan da shawarwarin da zamu baki abu na farko a matsayinki na ƴa mace mai aure ki kula da abubuwa kamar haka abokin zama da Allah ya darbe ki da shi ma'ana abokin zama na aure ba abokin zama na ladiro ba Allah ne ya kaddara mana aure tsakaninmu kuma ya ce da wannan auren shi ne rayuwar mu za ta inganta kenan aure ibada ne kuma yin aure yi wa Allah da'a ne Allah ya ce aure ku a kyautata muku a ciyar da ku, a ba ku wurin zama, a kula da lafiyar ku, a kula da shige da fitan ku. Qur'ani ya ce wa namiji a wurin mace daya, biyu, uku har hudu, fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Ku aura abin da ya muku dadi, abin da kuke so, wanda kuka yi ra'ayi na mata ko biyu ko uku ko hudu, dan a nuna miki sa'adar ki, rabautar ki tana da alaka da ki haɗu da abokiyar zama a gida, ku bi Allah tare, sai Allah ya zo ambatan auren ga namiji, sai ya fara da mace biyu, ba ma wai mace ɗaya ba, zai yi ku zauna tare in kun bi Allah. Idan kowa ta yi haƙuri, za ta zauna da abokiyar zamanta. Zamanki nake, ba zamanki nake ba, ba zamana kike yi ba. Kowa ya bi mijin sai kyautata mashi. Allah ya ce a baku rin zama, askinuhunna min haythu sakantum min wujudikum wa la tudarruhunna litudayyiqu alayhinna. A baku rin zama inda duk namiji ya zauna, ya zaunar da ku, sannan kada a cuce ku, kada a kuntata muku, duk a cikin wannan ayar. Lalle kun zama yan gata a wajen Allah. Mutum zai kashe miliyan dubu a gina gida, amma wallahi idan an zo sai a ce mun tafi gidan wance, ba fa ita ta gina gidan ba, amma ko gidan biki sai a ce kin je gidan wance kuwa, ma'ana duk kudin da aka kashe a gidan, kudin gidan naki ne. Bincike ya tabbatar da duk gidajen da ake ginawa, matan da ake ginawa gidan su suka fi mazajen more gidan. Ki shiga inda kiga dama, ki saka take wala. Mai gidanki zai iya wata biyu ma bai tsallaka ya shiga wani wurin ba. Wani mutum ya ce ni a gidana nakan yi shekara ma ban je wani wurin ba. Amma ke ku fa ko'ina naki ne. Ki ajiye wanda ya ga dama, ki tashi wanda ya ga dama. Sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mata ƴan uwanku ne da Allah ya ba ku a hannunku, kula da su. At'imuhum mimma tut'imun. Ku ba su, ku ciyar da su daga abin da kuke ci. Annabi ya ce a suturtar da ku, a ba ku kayan sawa, irin abin da mutum yake sawa, kamar yadda yake wa kansa sutura, ya yi wa iyalinsa sutura. Annabi ya ce hatta abin da mutum zai ci, in ya ɗauka ya ba wa iyalin shi, Allah zai ba shi lada. Hatta luqma taj'aluha fi imra'atik. Luma da zaka sa a bakin matarka, kinaya ne na abincin da zaka ciyar da matarka, ba aikin banza bane, akwai lada a ciki. Wannan duk zaburar da mazaje ne cewa su faranta muku, kuma su kyautata muku, kada su baganta muku, kada su munanta muku. Namiji ya ci cewa duk abin da ya kawo a gida bai asara ba. Sabani yadda wasu mazan suke faɗa yau, cewa yaushe za ka biya wannan matan banza, ka yi ta kashe musu kuɗi, ka yi asara. Wallahi duk abin da kika yi mu, wallahi sai na miki. Wannan ba mijin ƙwarai ne ke faɗin haka ba. Ai duk abin da ka ba wa iyalinka, to Allah zai baka lada a kai. Wani ma ta dalilin ciyar da iyalin zai samu aljanna, amma in dan kula da ainihin wato ɗan sadaka ne, ko na fulfili ko ibada, ma ba lalle samu shiga aljanna ta wannan hanyar ba. Duka wannan ki ɗauka gata ne shari'a ta yi muku. To kula da abubuwa kamar haka, ku bi mazajenku, ya ku iyaye na mata. Lalle rayuwa mai daɗi tana tabbata ga ƴa mace idan ta zama mai da'a. Dukkanku gaba ɗaya, duk wacce aka aurar da ita, daga cikin shawarwari da iyayenta suke bata, ko mazan ko mata, a ce to sai an yi biyayya. Aure sai da biyayya, aure sai da da'a. Duk wanda aka ce ka yi haƙuri ka bi shi, an san halinsa bai da kyau, ko yana da ƴan matsaloli, don haka shi yasa aka ce ka yi haƙuri ka bi shi, ka yi mai da'a. Durƙusawa da ba gajiyawa bane ba. So muna kira gare ku, shari'a ta ce ku bi mazajenku, ku yi musu da'a, ko da daɗi ko ba dadi sai dai in sun umarce ku da sabon Allah wata Allah yakan jarabe ta da miji mai fushi ki hakuri wata mijinta mai fada ki hakuri wata mijinta mai hancini ki hakuri wata mijinta mai raki ki hakuri wata mijinta kazami ki hakuri wata mijinta ashar zagi ki hakuri wata mijinta bai da addini ki hakuri wata mijinta bai da tausayi ki hakuri ki sani cewa zaman da kike zaman ibada ne kuma kina fatan Allah madaukin sarki zai baki lada akan wannan ibada ne manzo Allah yake cewa law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu almar'ata an tasjuda li zawjiha da zan umarci wani mutum yayi wa wani sujada saboda girmamawa da bada haƙi da na umarci mace ta tsuguna ta yi wa mijinta sujada saboda nauyin haƙi dake kanki na mai gidanki a kanki matan annabi sun yi da'a sun yi hakuri ke ma ki da'a ki hakuri matan sahabbai sun yi da'a sun yi hakuri abu na gaba daga cikin abubuwan da yake kawo rashin zaman lafiya tsakaninku da mazajenku musamman idan kin auri mutum mai kulawa da addini a daina shigo wa da namiji gidansa ko ɗakinsa ko shimfidarsa wanda bai gamsu da shi ba wanda bai yarda da shi ba Allah ya sa firashi zaujiha man yakrahu kada ki bari wani ya zo shimfidar mijinki wanda baya son shi bai yarda da shi ba abinda ake nufi anan shine mata masu barin maza suna shigowa gidajensu ku sani mu musulmi ne muna da ka'ida muna da dokoki duk kishin da kike da shi baki kai namiji kishi ba namiji ya fi mace kishi ke ai kina iya ma jurewa ki daure in kin tuna Allah ne yace ayi annabi ne yace ayi amma namiji ko a mafarki ya tuno cewa matarsa ya ganta da wani wallahi wannan satin sai ta ga canji ko rufe ido yayi ya tuno yaga wannan matar ta sa yanda yake kebanta da ita ga wani abokinsa ko wani tana zuwa wajen wani sai kin samu canji a fuskar sa abu ne da kawai ma zuciyar dan namiji ba ta iya dauka ko dan iska mai iskanci ko dan dadiro fada yake idan yaga matar da yake alaka da ita tana zuwa wajen wasu balle tana mai aure na musulunci ku rage alakoki da mazaje buge-bugen waya in kira wani ne hira da shi in kira wani muna chatting da shi wannan yana kashe aure ba mu san iya adadin cases din da muka samu na lalacewar aure saboda dalilin alakar mace da wasu mazaje ba wani ya kama matarsa tana zuwa masa da maza gida ya mata magana ta ce wallahi abokin diploma su zai tare suka yi diploma yanzu lalacewar ki ta kai ga abokinki na makaranta dan diploma ko dan NC ko dan degree shi za ki rinka dauka kina shigar da shi gidan mijinki saboda kina da gajeren tunani da waɗanda suke matan aure ne tana college tana karatu idan an zo dawowa gida ta hau ai mata a rage mata hanya wani miji wanda ba mijinta ba ya goyo ta ko a mashin ko a mota wannan rayuwa ce ta maguzanci da rashin addini idan kika kuskura mai gidanki ya gane kina alaka da wasu maza bayan shi kin kashe kanki kuma kin rusa rayuwarki ta wuri ba zai taba yarda da ke ba ba zai kuma aminta da ke ba ku zama masu kulawa masu kiyaye haƙi manzo Allah ya zo gidansa ya ga wani mutum a gidan Nana Aisha ran sai baci yace ya Aisha undurna ya Aisha ku rinka kula suwa suwa suke zuwa gidajenku ya tambaye ta yace waye wannan wanda na gani a gidana ki duba hatta annabi bai bari ba tace ya rasulullah ai dan uwana ne tare muka sha nono da shi na'am dan uwa da aka sha nono da shi bai da bambanci da dan uwa uwa dai uba dai dan babu aure a tsakani amma duk da haka annabi sai da ya ja kunne yace to a rinka kula a san da waye za su rinka shiga gida da haka wannan gaba tana da muhimmanci ki kiyaye da waɗanda suke da alakoki da waya kuna hira da mazajen mutane kin girma baki san kin girma ba wata wai mijinta yace wai idan ta bata masa rai in ya bata masa rai kawai a gaban sa fa
sai ta dauki waya ta buga wa tsofaffin samarinta wai dan ta kulla mai bakin ciki in kai kai sai ce mata Allah ya isa duk wanda kike alaka da shi ba ni ba ban sani ba Allah ya isa tsakani na dake iya abin da zai iya mata kene mata Allah ya isa saboda rauni ne da shi ba zai iya daukan mataki ba ita kuma ta samu dama da za ta sheke kaisa kaita ta iskanci akwai matan da suke mai yaudara idan mijinsu yayi tafiya suna alaka da wasu maza ku ji tsoran Allah Allah yana ganin ku a gidajen ku mahaƙintan mata maciya amanar aure masu tozarta amana ta aure mijinta ya tafi kos da zai dawo ba sai bayan wata shida mijinta ya tafi wata kasa da zai dawo ba sai bayan wata kaza akwai wanda ya kama wani red handed ya kama shi a gidansa kuma matar take gayyato shi kadan ne wannan daga cikin tabargaza da barna da mata yau suke yi na kulla alaka da wasu alaka ta zina alaka ta fasadi da barna akwai wanda ma sai ya bata kudin cefane ya cike mata kudi sai ta je ta shirye kyakkyawan abinci lafiyayye ta aikawa wani can wani banzan bazara wani karan kadamiya shi za ta aikawa ta yi masa kyakkyawan cefane ta tura mai abinci kawai saboda tana son sa wato idan mace ta jarabtu da namiji ko da bata aure shi ba in dai babu tsoron Allah to in ba yayi da gaske ba sai ta lalata shi ta lalata kanta wannan ciwo ne da yake damun maza yau a cikin gidajen su na rashin amanar mata akwai wacce aka kama ta tana video call da wani ba mijinta ba tayi kwalliya tayi ado irin kwalliyar da ake wa miji idan ya zo dawowa ta saki jiki ta bude abubuwan fitina a jikinta tana kyafta ido tana murguda baki kamar jaba tana dariya tana shekewa amma da wani namijin ne wanda ba mijinta ba idan mijinta ko yazo tsakaninta da shi kullum sai fada da zage-zage baya ganin hakorinta baya ganin murmushinta haka kuke halin ku bai da kyau wani lokacin miji ne ba za a masa dariya ba in kin ji tana shewa to da kawaye take shewa ko kuma da wasu mazajen wanda ba mijinta ba kin jefa cikin bakin ciki kin jefa cikin wayo Allah ya shiga uku duk mutumin da bai samu nutsuwar mata ba a gida bai samu mace mai nutsuwa ba bai samu mace da za ta nutsantar da shi ta kwantar mai da hankali ba wallahi haka za a ganshi yana rayuwa kamar hauka ta taba shi saboda idan gidanka ya lalace in mutum ya samu matsalar iyali duk abin da kuka sani wallahi ba zai ji dadin sa ba to ya kamata ku ji tsoron Allah ku gyara manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace wala ya azanna fi buyutikum wato liman takrahuna kada matan ku su rinka yin izini a shiga gidajen ku ga wanda ba ku yadda ba ku amince da su ba sannan kuma duk wani wanda mijinki baya so ya shiga gidanki a wannan gabar ko da dan uwanki ne to ki taka mai birki yanzu bincike ya tabbatar da akwai ƴan uwan da fitina suke kawo a gida duk mijin da ya gane wani dan uwanki yana zuwa gida yana yi miki fitina to ya kamata ki dakatar da shi yanzu akwai kes din da aka kawo mun dan uwanta ne matar auren dan uwanta ne amma yana neman yatta bari in yi bayani ma'ana kamar ke yanzu kin yi aure sai kanin ki yake zuwa gidanki sai bincike ya tabbatar da wannan kanin naki yana neman yarki budurwa kwanan nan aka kawo wannan kes din kaninta ne uwa ɗaya uba ɗaya amma yana gayyatar tsafta da zina saboda sakaci irin naku in za ta tafi unguwa ya ɗauke ta ya tafi da ita al'amura sun canja wannan fitina wannan bala'in wannan wayoyi da suke hannun mutane ba abin da ba su koya musu ba na bala'i da badala to yanzu uba idan ya gane cewa wani danginki yana so ya zo ya lalata masa yarsa bai da haƙƙi ya hana shi zuwa gidan yana da haƙƙi to haka abin yake faruwa ba ɗaya ba ba biyu ba suna nan matsaloli masu tarin yawa ko kuma dan uwanki yana shigowa gidanki yana masa barna yana diban kayan abinci akwai wanda kannanta suke ɗebewa mai gidanta kayan abinci shi zai ciyar da ke ya ciyar da kanin ke ciyar da yayanki idan ya hada shi zuwa ki je ki kama fitina ki ce an raba ki da yan uwanki wata ma da aka yi magana ta ce heye ba wanda ya isa raban da dangina to ai ba gidanki ba ne tunda ba gidanki bane kuma mai gidan ya kafa doka dole abu abin da ya fada in dai ba saban Allah ya umarni da shi ba ko manzon Allah ne ya fada kada a yadda abar wani ya shigo gida wanda mai gida bai aminta da shi ba ko waye shi wasu malaman ma suke cewa sawa'un kana al-abu aw al-abu aw min aqaribiha idan lam yarda zawjuha bi hada ko uba ne idan ya fahimci in baban ke zo zai jawo mai fitina a gida in ya ga ma zai ce kai ya zo gida na ke ki je ki same shi ko dan uwa ko kane ko yaya ko wani dangi na kusa matukar an fahimci shigansa gidan zai iya jawo masifa da rashin zaman lafiya manzo Allah yana da mata wacce take ya ce yar gidan Abu Sufyan Ramla binti Abi Sufyan akwai lokacin da Abu Sufyan yazo zai kawo wa yarsa ziyara a gidan Annabi wallahi sai da Ramla ta gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam tace ya rasulullahi ga babana yazo yana so ya kawo min ziyara in ba shi dama kin ji masu bin aure kin ji masu bin dokar aure ba irin ki ba sai fitina sai cecewa sai rigima Annabi ya ce na miki izini a wata riwaya aka ce da baban yazo baban ta fa yazo gidanta yana zuwa directory sai ya tinkari shimfidar Annabi inda manzon Allah yake zama wannan yana nuna ashe kowace mace akwai inda take wa mai gidanta shimfida idan yazo yana zama ko ya ci abinci ko ya karya ko ya hira da ita da yazo sai a shimfida mai sallaya ko a shimfida mai wani kafir mai laushi a sa mai filo da abun dogaro namiji ne ya tantanta a feffesa turare a wurin da zai zauna gudun zaman miji ai ba a wasa da shi kawar ki ma idan ta zo kike mata hidima ke ba ta wurin zama ballanta namiji musamman wanda mijin su ba a ɗakin su yake ba ko kuma zuwa yake yi ko na abu yana kawo ziyara ai mai shimfida mai kyau ya zauna a gefe ma yazo ya tarar da wasu kwanuka haka a rurrufe da dan abuwa na makulashi wanda bai san da shi ba yana zama ana gaisa sai dai yaga ana bude masa kwanuka yana ganin ƴan kafafuwan kaji haka da cinyoyi suna karaskiya to sai ya kula da ke ya san kin damu da shi haka mata Annabi suke idan sun yazo wajen su ziyara sai sun kokari sun bashi wani abu da zai danta ba bake ba yana shigowa sai dai ki fara caji aljihunsa ba dai ki hidima ba kam ke kudinki ne amma hidimar miji kan ba da kudinki ba da yazo shi Abu Sufyan sai ya tinkari shimfidar da Annabi yake zama kawai zai zauna sai ta fuske shimfidar ku duba abun mamaki ta janye shimfidar sai ta ya bunayyati ya yata yace wannan shimfidar kina ganin ni matsayina na Abu Sufyan na fi karfin da zauna akan ta ne kike so ki canja mun ka ji fa wai shi ya fi karfin ya zauna a shimfidar Annabi ne yarsa take so ta canja masa ko ku dai kina ganin ni ban isa bane in zauna akan shimfidar mijinki Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam tace kai duk da kai mahaifina ne darajarka matsayinka bai kai ka zauna akan shimfidar mijina ba yace yanzu ni kike kyamar in zauna akan shimfidar abun nan dinki ba mijinki tace eh tace saboda kai li'annaka mur'un najis mutum ne kai mai najasa saboda kafirci a lokacin bai musulunta ba haka ya hakuri ya karbi wannan sakon ba zagi ba cin mutunci abin da ya dame ni anan shine ki duba yadda ake kula da shimfidar miji ake kula da darajar miji amma yau bincike ya tabbatar mana akwai matar da wallahi malai kawayenta suka zo mata bakunta a gadan mijinta ta ba su suke kwanciya saboda ba ki da tsari matar ba aunshe ba fulata kawarta ce ta zo za ta kwana a ɗakinta gadan da take kwanciya sunna da mijinta a nan ta yi wa kawarta shimfiɗa take kwana a kai akwai kesin da aka kama wata rana wani tafiya ya aka yi aka samu wani kuskure matarsa ta shimfiɗa wata baƙuwa akan shimfiɗarsa dare yayi ya dawo cikin dare ita kuma tana wani guri ya bude ɗakin ya zo ya shiga ɗakin ya kwanta akan gadan kuma ya nemi ita wannan matar da ke kwance sai daga baya fahimta cewa ba mijinta bane ba matarsa bane haramun alaikunna haram akan ku ya ku iyaye mata ku je makaranta ku binciki malamai ku tambaya shimfidar miji daraja ne da ita ba a sa wata ta kwanta akan gadan miji ko zama a gefe ko irin bakin nan wata ta zauna a gefen gado namijinki bata isa ba kowa ce ce kuwa idan kin yi haka kin saba shari'a kin saba wa Allah abu na gaba zai inganta rayuwarki kwarai idan kin kula da shi ki zama mai da'a baka fita baka daga kafanki daga gidan mijinki sai da izinin sa manzo Allah yake cewa wa Allah ta khuruja min baitiha illa bi idnihi kada ki yadda ki fita daga dakin mai gidanki daga gidan mai gidanki sai da yadda ba yanda za a yi ko kina da mota ko daya ko biyu ko uku in jirgin sama yake yawo da ke a garin ku wallahi bai halatta ki fita daga gidan mijinki mai gidanki bai yadda ba bin sani ba amma yau da yawa daga cikin mata wato sai sun dawo ma daga unguwar suke ga ya miji wallahi daman na so na ga ya maka wannan ma tsoron Allah kenan na so na ga ya maka kwanaki wallahi baka nan na dan fita na je wuri kaza nace in ka dawo zan ga ya maka amma lokacin da za ta tafi ba za ta ga ya masa ba haramun ne duk matar da ta daga kafarta ta fita daga gidan mijinta mai gidanta bai sani ba ta aikata haram kuma irin wannan kananan abubuwa da sannu-sannu za su sabbaba muku shiga wuta saboda saba wa miji keta dokar aure ku duba matsayin na na Fatima ya take ga Annabi matar Aliyu amma wallahi ba ta fita gidan Aliyu sai ta nemi izinin Aliyu bin Abi Talib ku duba matsayin na na Aisha ya take ga Sayyidina Abubakar babanta abokin Annabi ne mutum mai daraja mai matsayi amma wallahi ba za ta fita a gidansa ba sai da izini kuma ko da bacin rai sitani mai izini lokacin da aka yi da aka yi qissatul ifk hadithul ifk hadithin Imam al-Bukhari lokacin da aka tumci na Aisha da Alfasha ta shiga wani damuwa ta dauki lokaci mai tsawo tana zaman kuka tace sai da nayi wata guda hawaye bai dige min ba ina ta kuka ina zubar da hawaye da abin yayyawa ta kai ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya canja mata mu'amala idan yazo baya zuwa ya zaman hira da ita kamar yadda ya saba kamar yadda ta faɗa dama Annabi indai shi gidan matansa yana zama su hira su wasa da dariya ko da ba ranar girki ba min ghairi masis ya shiga ya kewaya ya dawo amma tunda wannan abin ya faru idan yazo labule kawai yake daga sai daga ce kai fatikum yaya kuke leƙawa kawai yake yaya kuke ko ta amsa ko ba ta amsa ba sai wuce tafi tace na gaji da wannan zama wata ran da Annabi yazo ya daga labule ya magana sai tace ina so kai min izini zan tafi gidan iyayena sai Annabi ya ce bismillah ki tafi wannan shine yaji mai rijista kenan yaji duk matar da za ta yi yaji a gidanta to sai ta nemi izini zan yi yaji amma ya dawo ya tarar da ke wannan jahiliya ne ai ya bata mun rai ai fushi nake da shi ai kaza a dawo ba a ganki ba wannan fitan da kika yi ba da izininsa ba alhaki yake rubuta miki wanda ki gaya masa kice zaka dawo ba zaka tarar da ni ba ina neman izininka kina cikin fushin kice ina neman ka bani dama zan je wajen iyayena in ba haka ba ki kira iyayen ki gaya musu sai muke ki su neman miki dama ki fita ki je ki ga iyayen ki dan sha iska dan wani lokacin idan kun je yaji kun fitan shan iska ku dan ji dama so ya kamata ki sani cewa ba a fita daga gidan miji sai da izininsa sai da kuma yardarsa mijin da aka ce ko azumi ba zaki ba sai da yardarsa azumin nafila karki yadda ki sai in dai yana gari sai ya yarda ya aminta dan zai iya bukatun ki a koyaushe ashe miji yana da karfin hakki akan ki abu na gaba yana da sai abun da zai kula muku da rayuwarku na aure ku kula da dokokin Allah yanzu hatta fita unguwa da gidan biki da kike zuwa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kafa doka Allah taza almar'ata siyabaha fi ghairi baitiha ko riga fa ko ba kaya bai halatta ki da yake cire kaya a wani gida ba gidan mijinki ba ina wacce take ballaga za ina tana zuwa ya sai ta yayi hijabin ta wullar da shi ta je gidan kawa ba a cire kaya ba a cire dan kwali ba a cire riga ko za a sha iska ba a gidan miji ba sai da yaddarsa me yasa ba mamaki idan kika je gidan kawai kika cire kayan mai gidanta yana nan ya ganki ya sha'awar ki nawa ne aka samu mutum ya nemi matar abokinsa ba mamaki ke maki sha'awar mai gidan ba mamaki balagaggun ƴaƴan gidan su ganki a wani yanayin da bai halatta a ganki ba kanki tsirara ne waye kai ki na cire dan kwali a gidan da ba naki ba sai dai gaban iyayenki wanda su ya halatta su ganki a haka, amma yanzu ba ma cire ka wanka ma ake zuwa ai a cire kaya ai wanka, har a dauki tawul din kawa a je a goge jiki da shi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Da ka sai kin nutsu ko ba kunta kika je, sai kin nemi izinin mai gidan, kin gaya masa zan yi kaza zan yi kaza. Wannan abuwa ne masu muhimmanci kwarai kwarai da gaske. Wannan Allah ya faɗa a cikin hadisi sahihi riwayar Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah, yace ma min imra'atin tad'u thiyabaha fi ghairi bayti zawjiha, babu wata mace da za ta cire kayanta a wani gida da ba gidan mijinta ba, illa halakati sitra, illa hatakati sitra bainaha wa bain rabbiha, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan Allah ce duk macen da ta je ta cire kaya a wani gidan da ba gidan mijinta ba, suturar da take tsakaninta da ubangijinta ta yaga shi, ta keta wannan sutura din. Kina cire kaya ba a gidan mijinki ba, kina kwabe dan kwali ba a gidan mijinki ba, da yaddarsa ba, ba da amintarsa ba, kin keta sutura da ke tsakaninki da Allah tabaraka wa ta'ala. Ba ma fa tsakaninki da mijin ba, a'a, tsakaninki da Allah mahaliccinki tabaraka wa ta'ala. Kin ga wannan magana babbar magana ce, ba magana ce wacce take ta wasa ba. Ki kula da wannan, yana da muhimmanci kwarai da gaske. Sannan yana daga cikin abubuwa masu muhimmanci da ya kamata ku kula da ya inganta muku rayuwa, tasarrufi da dukiyar miji ba da yaddarsa ba, kashe-kashen kuɗi ba da izinin miji ba, amfani da kayan abinci ba da izinin miji ba, ɗauka a bayar miji bai yadda ba, ko abinci ko sutura ko wani makamancin wannan, bai halatta ba mace ta ciyar da wani abu, ta kashe wani abu a gidanta na aure ba da izinin mai gidanta ba. Annabi Rahama sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi, la tunfiqu imra'atun shay'an min bayti zawjiha illa bi izni zawjiha, kar wata mace ta kashe, kar wata mace ta ciyar, kar wata mace ta dauki wani abu ta bayar a gidan mijinta dukiyarsa arzikinsa sai da izininsa. Aka ce ya Rasulullah, wala ta'amu, har ma da abinci? Qala zaka afdalu amwalina, yace ai babu dukiyar da tafi abinci ma mu a wajen mu, abinci ai ta ne ai, ko abinci ne in zaki dauka ki bayar, lalle da zaki fara bayarwa sai kin nemi izini. To anan abin da yake nuna mana shine amana ta aure, lalle mace ta zama mai amana ta aure, tana kiyayewa dukiyar mijinta. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa khairun nisa'i man idza nazarta ilayha asarratka, mafi alheri cikin mata ita ce kana ganin ta sai ka ji farin ciki. Haka kike da mai gidanki ya ganki sai farin ciki ya ji dadi, haka kike ko ku a turbune kike fuskar ki kamar fuskar saniya ba alamar dariya. Wata mai gidan yayi magana yace yanzu ke yanzu maman baby yanzu saboda Allah ni yanzu kullun sai dai naga mata suna dariya a waje, ke ba zan taba ganin kin yi min murmushi in dan gan jambakin ki da dan hakorin ki da kaza kaza ba.
Haka liki haka Allah yi, zaka canja ni ne
kidita wai haka take, haka Allah yayi ta zai canja ta ne, lalle wannan ya je ya debo dan jangabo kenan. Allah ya sauke. Ai miji ana yi masa abin da zai ji dadi. Wani lokacin da kin zo kin hada ido da shi sai ki walai ki dan kyafta, haka kyafta kafar ki kyafta mai ki dan yi dariya, sai hankalinsa ya dawo kanki. In baki masa ba ke wata ta masa waje, ba ku ga idan sun dawo gida kullun wayoyinsa a hannunsu suke ba suna dubawa. Wata ta zo mai gidanta ya dawo ta ga kullun kansa yana kan waya yana haka, sai ta zo ta bayansa bai sani ba, ashe hoton yan mata ne kala 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 kala. Wata ta mai ya, wata tana ha, wata tana ya, suna tai. Me yasa matarsa ta gida ba ta masa? Gaki da kyau, gaki da halitta, gaki a koshe, gaki da gashin, gaki da fuska, gaki da komai, Allah ya miki, amma mijinki baya cin moriyarki. Wallahi da yawan ku Allah ya ba ku dama da za ku mallake mazajenku a gidajenku, amma ba ku gane ba. Yanzu wannan ya mata magana ta ce haka Allah ya ta yi nan ita a canja ta, yace ba zan canja ki ba amma za ki ga canjin mu'amala kuwa. wani an ce ayi hira da iyali aje gida ayi hira zauna da mata ce kai malam wannan fa kai wa'azinka kai ka san halin matan nan kuwa yace ai shi matar sa yana zama duk inda aka yi minti uku to da fada za a tashi da ya faɗi magana eh tabu an kai dan bakin ciki ne aikin ka kenan sai dai kai ta gaya mutum bakar magana kai baka iya hira ba ko wasa ya mata sai ta kama fada saboda wata iya ba awan igiya ce budurkin kawai ta iya da ta fitinar yan mata a titi aka ganta aka auro ta amma rike miji bata iya ba wata yarinya da ta gano mai gidanta da ya auro ta wahala yake sha a hannun uwar gidanta tace tab ai zaka ga kwanciyar hankali a aure na da kai yar yarinya yar firit ɗin shekara 17 18 19 20 tazo ta gige ta uwar gida mai shekara kusan 37 ki zauna in baki da gaske ba wallahi a gidanki zaki zo kina zaman yayanki kun san akwai matan da suke zaman yaya zaman haƙuri mijin zai yi banza da ita sai wata da watanni ko waiwayarta ta bai ba yarinyar nan malama da ta shigo gidan nan malama kai ta iya hira yarinyar nan idan suka zo haka kawai sai take hira da mijin kuma ga daki ga daki wai dan ta kulla wa uwar gidan bakin ciki da an zo ana hira ana magana sai dai kiji tana cewa ce su tafa ta bude baki tana heye ma'ana wai dan uwar gidan ta ji ai ita ba ta hira da mai gidan kawai sai dai kiji hannu ba ni biyar in baka goma mu hada taf ce su hada har ta ba wasu ce uwar gidan kuma ta zo tana takwafa wannan gudun kuncin da ake mana a gidan sa wallahi ba ta ba ka san ka za ka za ka kinga ki daina fada fadin da ya fi ƙarfi ki yadda kike matarsa ta aure haka ita ma wannan yarinyar take matarsa ta aure yarinyar nan idan ya zo zai fito wallahi ba ta bari mijin ya fito shi kadai rakiya take mai kuma kafada na bugun kafada suke tafiya a gaban ɗakin uwar gidan tana riƙe da jakarsa ta bi shi in ya zo zai fita ya ce to ba ni jakar sai ta je hakkin din mota fa ita za ta buɗe mai mota ta samu ya jakar a baya ke ku kina nan kina tukune dudu Allah ki yi sai ko do ina ba haka idan yazo zai tafi yarinyar nan sai ta ce ina da magana sai ce to sai ta kalle shi sai ta yi murmushi kawai sai ta kada kai ta ce Allah ya dawo mun da kai lafiya sai ce na gode sai ta bi har ya je ya dawo yana tunaninta ba fa wata magana bane tsabar kisisina ce ta mata kurat wata da turarenta suke zuwa sai sun zo za su tafi za su rabu sai ta fesa mai turare tsit ya tafi yana ƙanshinta ke kuma kina nan ba ki da aiki ke fushi da gaba kina tafawa wai ke uwar ƴaƴa wai ke guzuma an daina wannan rayuwar tsaya da kanki ki gina gidanki ki kula da abin da zai inganta rayuwarki da wuri dan me zaki zo ki zaman kurkuku a gidan mijinki da kika tara ƴaƴa da shi ko kuma ke yarinya mai karamin shekaru me ya kai ki na zuwa da gaba da fada da miji ba a yi yanzu rayuwa ta canja neman sulhu ake yi zaman lafiya ake yi nawa ne ma rayuwar kike gabaki daya ki kula da kyau wannan yana da muhimmanci kwarai kwarai da gaske masu satar kaya a gida da ku nake yanzu an ajiye mata buhun shinkafa insha Allah ta'ala sai ta ɗebe fiye da rabi ko kusan rabi ko kwatan buhu ta je ta sayar dan biyan bukatar ta akwai marayin manja duk akwai masu kulla man gida su kulla a leda su dauka akwai masu auna masara akwai aje satar kayan miji ana fita da shi mai gida bai sani ba wallahi ki ji tsoron Allah ya baki ci ya baki sha ya baki kaza ya baki kaza amma kina masata da masatar kudi wallahi miji na abubuwa sun masa yawa ko ya aje 10,000 ma manta ta yake yi sai shekara ma bai shigo ba sai ta dauka ta cinye ta kai gidan biki ta saci mijinta ta kai wa ƙawarta gudumowar aure ki ji tsoron Allah akwai wacce aka kama ta hanyar almajirin gidanta da yake mata aiki ta nan aka kama ta me ya faru da yake ma kira ce ta iya satar in ta kulli taliya da shinkafa sai ta kulla a leda sai ta dauko kayan wanki sai ta zuba a cikin kayan wankin sai ta zuba wannan kayan sai ta dora almadiri tace kai wuri kaza na waje idan yazo fita sai dauka kayan wanki ne ashe talle yake tafiya ya aka yi aka wata rana yaron ya zo zai fita sai ga mai gida kwatsam sai ya dawo kin san to nan asiri bai da dadi duk lokacin da mutum yake rashin gaskiya to yaji tsoron ranar da asirinsa dubunsa za ta cika Allah ka rufa mana asiri Allah ka raba mana rashin gaskiya ya Allah ka raba mana cin amana ya Allah kwatsam mai gida zo kai ina za ka je wanki zai ka yace wani wanki kuma ba ni nake diban kayan wanki nake kaiwa ba sai ce ai makota aka ce zai kai wanki yace waye zai yi mata wanki wani a tsoron kofar gida ba aka yi ita duk bata sani ba tana can hangamawo ta bude baki ya karba ce sauki kayan bude in gani kun san mazajen wasu akwai sa ido da bin diddigi wallahi yana bude sai ya ga ledodin taliya dan kwanon shinkafa kwano dai kwano biyu duk ta harhada ta hada da tsumo kara yace ko ya gaya almajirin ko ka gaya mun gaskiya ko maka shegen duka a yanzu yace gaskiya gidan wance da wance zan kai sayarwa muke yi yanzu nan kin je kina zage mai gidanki ba ci ba sha ga yar uwanki kuma barauniya ce kudi ne to ba ma wannan ba akwai wadda ita kuma uwarta ce ma take zuwa ta ɗebi abin da ta ga dama a gidan wallahi wannan kisan wani nan uwa yake ga yace wallahi malam zan je in yi cefa ne in cika stona da kayayyaki amma wallahi mahaifiyar matata da buhu take zuwa dan ranar da za ta zo ita yarinyar tana da dan tsoron Allah tana dan kamewa haka tana cewa mama wallahi zai gane mama zai gane mama yana fa tambaya ta ce uwa ki nace in ba shi da ba za ku bani abin da zan ci ba ita take shiga kitchen din da su tace zubo mun taliya guda kaza auna mun kuskus din nan zubo mun mangyada wallahi sai an cika mata dan buhunta ta kama yayin da ta hada ma'ar ta fada da mai gidanta wata kuma ita da kanta take diba ta kai ta sata ta kai na'am yana da kyau surkin ke taimaki mahaifiyarki amma ki sani Allah bai dora masa nauyin ya ciyar da ke ya ciyar da mahaifiyarki ba amma min babil ihsan kyautatawa wa asinu Allah ce kyautatawa inna Allah yuhibbul muhsinin a garin kansa a radin kansa babu laifi zai iya bada taimako wa mahaifiyarki ko mahaifinki amma bai kamata mahaifiyarki ta zama mai matacciyar zuciya tana zuwa tana satan abincin su dikin ta ba wannan ba dabi'a ce mai kyau ba da wanda suke zuwa su tare ma a gidan yar kin yi auren yarki wai sai ki yanki hutu wai ki da gidan yarki wai ba jinya ba ko ba sai ta yi wata guda akwai matan da suke wallahi mallan mahaifiyata ta zo sai ta yi wajen wata uku a gidana nace ta wannan ai ta kashe mai gida bai tace wallahi mallan tun mai gidana yana jin kunya yana jin nauyi har sai da ya fara magana tace kuma wannan ba shi kadai ba abinda ma take mallan sai ta zo tana surukarsa sai ta zo ta cire hijabinta ta kwanta a 3 feet ta ce wa yar kunna min AC a kunna mata AC saboda gidan masu hali ne ya tace haka mai gidana zai zo ya tarar da ita ta baje a falo yanzu dan girman Allah wannan ba fulatani ba aushe mutumin kirki mai kunya zai yi wannan ka je gidan surukinka ka je ka baje kana nuna kudayenka da wulakanta kai to irin iyaye mata da suke makale wa gidajen ƴaƴansu masu hali suna zuwa suna kwadayi suna tozartar da kansu ba daidai bane har ta kai ga mijin zai bude baki ya ce wai yaushe Hajiya za ta tafi ne yaushe za ki dawo kanki wannan kuskancin yake Hajiya ke da za a zo a ta neman ki a zo amma ina kina kamewa duka irin wannan dabi'u ne suke lalata muku ainihin wato zamantakewarku na aure sannan abu na tara da yake lalata muku zamantakewar aure fitintinu da rashin zaman lafiya da miji har ta kai ga ana neman saki bini da an yi magana ka sake ni na ce maka in kai dan alal ne ka sake ni ka rabu da ni auren ma ni wallahi zaman larura nake in ba haka ba wallahi tallahi baka isan aure ka ba ni in banda ma iyayena sun yi kaza ba wallahi baka kai din banza wata wai ta ga mijinta wai gajere ne tace ga ka dunkulalle kamar maki wai zagin sa ake wanda yace eh naji dai ina son kaya ta a haka din zamu ci gaba da zama da magin dai zaki zauna ai in bace ta rena ka a gida zagin da zata maka na rashin kirki ya isa to ba wannan ba bude baki yau mata ta kama ba ni sunan shi suna iya bude baki su fadi duk abin da suka ga na mawa mai gidansu a wancan bayanin da na muku na kashe kudin miji da kashe kayan abincin miji ya tabbata da yaddar miji mace ta bayar da sadaka a gidan miji wannan tana da ladan sadakar shi ma yana da ladan haka manzo Allah yake idan ta sadaka dil mar'atu idan mace ta yi sadaka daga cikin dukiyar mijinta amma da aminta da yaddarsa kina da lada yana da lada ba mun toshe wannan kofar bane ba ku fahimta yanzu ina magana ne akan mummunan bangare bangaren mummuna mummunar dabi'a da wasu daga cikin mata suke sannan sai na goya da maganar ambatan saki neman a sake ki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana a cikin hadisi ayyuma mar'atin sa'ala zawjaha talaqan min ghairi ma ba'ati ko min ghairi ba'ati duk matar da ta bude baki take mijinta ya sake ta ba tare da wani ba'ati ba ba tare da wani dalili karfafe ba fa haramun alaiha ra'ihatul jannati ra'ihatul jannah haramun ne gare ta ji kanshin aljanna wannan hadisi imamu tirmidhi ya rawaito shi ke yanzu in ba sa'a ba a wata biyu sai ki nemi saki wajen 20 duk fitinan mijinki duk rashin kirkin mijinki yi kokari a samu sulhu a samu zaman lafiya da ki ce ke ya sake ki wanda ki gaya wa iyayenki su gaya masa ya sake ki ko da akwai laifin to ya zama akwai yakana akwai dan kamewa kada a nuna miji gaba ta karshe ba ni ba kai har abada sai in abu ya kure ya kai makura ya kai karshe da haka ki sani bini bini bude baki da ke cewa a rabu da ke a sallame ki manzo Allah ya ce a wata riwayar kanshin aljanna ana jiyo ta ne tsakanin aljanna da mutum shi tafiya shekara 500 wallahi in kina cewa mijinki ya sake ki haka kurar bini bini bacin rai bai kai ya kawo ba kina cewa a sallame ki to kanshin aljanna ba za ki ji ba ashe ta harshen ki zai iya haramta miki shiga aljanna wannan mijin zai da kika rena shi da haka kin ga wannan abuwa kula da su zai inganta miki rayuwar ki na yadda akwai mazajen da ba su da kirki wallahi wallahi na sani kuma ni a iya bincike na abin da na sani galiban cutar da mata da ake yaƙisa dan ni dai kan ban sani ba a iya ƴan shekarun nan babu wata rana ɗaya in dai na bude wayata mace biyu uku hudu biyar bata kira ni ba tana kuka tana koken mijinta ya zalunce ta ko yanzu nan sai da duk da zan tuhu karatun nan sai da wata tace min wallahi tallahi mijinta idan ya tashi dukan da yake mata kamar dukan dan jaki yace mallan duka yake na fatar hankali sai ya fasa min jiki tace ya buge ni ya dake ni sai da ta window na sulluba na gudu akwai wanda tace mun daure ta yake a igiya yake samu ya daure ta taban a jikin gadanta ki duba ba gadan da uban ta ya sayo masa anan yake sa ta ya daure ta mata shegen duka akwai masu kauracewa mata watanni shekaru wata tace yau shekara ta 7 tsakanina da mai gidana bamu taba haduwa da shi a shimfina ba kuma kullun sai na je akwai wacce take yau shekaran mu 20 tun yar mu ga tanan tana yarinya har yanzu zamu aurar da ita ban taba haduwa da shi a shimfida ba bai da lafiya tace lafiyar sa kalau cewa bai da ra'ayi kawai ni kuma ba zan iya fita a gidan ba saboda ƴaƴan da na tara akwai wanda ya auri mace sai da yake shekara guda yana rabon kwana shekara da ya amarya shekara guda ya zauna ɗakin amarya bai fita ba wai irin uwar gidan irin an zo wata rana ya yi ɗan satinsa sai ya zo yana cewa da Allah irin izginin na yana cewa ko zan ko za ki min ƙari wai ya yi aure ne fa ya yi sabon aure sai ya zo ya ce wa uwar gidan wai yana neman ƙari ta murguɗa baki ta ce ka shekara ma mana ya ce a na gode Allah ya saka lafiya Allah ya saka na gode ƙwarai da wallahi kin ga da fushi ta faɗa ko ashe gogan naki da gaske yake shi kan ba sai je gurin amarya yace albishir ba yace mun samu karin shekara guda ina tabbatar miki mutumin nan tunda ya shiga ɗakin matan nan yana kwana ya tashi ya kwana ya tashi uwar gida ta kwana kuka bakin ciki rai ya baci wallahi nake ga miki da yake ita ma da kacciya ce sai da yake ga shekara sai ta zo tana magana tace wulakancin da ake mu a gidan nan ya isa me ya faru me ya faru ma zaka ci ka san abin da kai yace ke yanzu na zauna da ke a gidan nan sama da shekara tara kullun na kwana a ɗakin ki shekara ɗaya kullun da zan yi kin samu ido ashe baki da kirki malam maza ba su da kirki wasu su ba su kirki akwai masu barin mata da yunwa na sani akwai waɗanda suke duka akwai waɗanda suke cin mutunci wani in yazo ya zage ki ya zagi babanki a gabanki wallahi wani uwar ma yake kira sai kira sunan tsohuwar ki ya zage ta a gabanki akwai kes din da aka kamu wallahi wani mutum cewa da ni da shi muke magana yarsa ta baro aure ya lalace na zo na magana yace yace ha ba malam yace me zan yi da wannan yar annace ai na ga ya mata na sallame ta nace alaji kai ha ku yace yace nan fa mijin ce yazo fa ina magana akan dalilin auren su yace in na ƙara magana sai ya ɗebe inda mari mijinki yaje yace zai zabje ubanki da mari yace wa yan nan ki hakura da mutumin nan in ne ba dan gwal bane shi ko dan gwal ne ki hakura tace baba ina son kayana yace to ki je ni dai bazan zauna da sirkin da zai mare ni ba yace din ranar da kika kaso auren ki ko ya koro ki ba gidana ba kuma hakan aka yi bayan ya gama masa wannan cin mutuncin yar ta watsa ubanta kasa a ido a fuska ta kike koma ai ta bar auren ta koma ba da dai ba kuma ya koro ta yace ta hada kayan ta da gidan ubanta shi kuma da ta dawo yace ai ni ba ubanki bane ni ba ubanki bane ki koma gurin wannan wato na sani iyayen na mata kullun idan muka ce mu kuyi hakuri akan zaman aure wani lokacin sai ku rinka jin cewa kamar ba mu san halin da kuke ciki na mummunan yanayi ba a gidajen ku na aure wallahi mun sani wallahi akwai yadda na sani yar malami ne ubanta malami ne mai wa'azi mai da'awa mai fadakarwa amma wallahi abincin kirki mijin wallahi baya ba sai dai daga gidansa zai tura a ciyar da ita hakuri ake ta robe zai bata ba kuma ya sani ya yi amfani da sunan malamin ya auri yar yana alfahari ya auri yar gidan wani amma yana mata azaba akwai wanda fa iyayen suke ci da su akwai wanda in dai za ta yi ciwo ciya zai tafi gidan uban ke ba ki kudin magani kuma wallahi ana hakuri ana aura so ku yi hakuri da muka ce ku bi su ku yi musu da'a in abu ya kitira an rasa yadda za a yi to babu laifi za a iya kashe auren amma dai da abi ki bashi gwanda ki bi bashi ko a kiyama ki kula da wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske sannan kuma abu na goma ki yi hakuri da talaucin mijinki Allah yakan iya jarrabar mace da miji talaka kawayenki sun auri masu hali masu rufin asiri ki sani cewa yanda hannayenki ba su zama daidai ba kin ga Allah ya fifita wannan hannun da wannan yatsa da wannan ko to dole mijin wance zai fi na wance ke mijinki ya fi na wata ke kuma ke din naki bai kai na wata ba dan kawarki ba ta kai ki kyau ba ba ta kai ki matsayi ba ba ta kai ki ilimi ba Allah ya taimake ta ta fada hannun mawadaci ya mata goma ta arziki ba komai haka Allah ya raba ba mamaki kuma ki riga ta shiga aljanna ke ba ki sani ba da haka hakuri da talauci abu ne da manzon Allah ya karantar da mu gidan annabi aka koya mana nana Aisha Allah ya mata rahama tana cewa sau da yawa in kunna lananzuru ila alhilali thumma alhilali thalathata ahilla fi shahrayn wa ma uqidat fi abyat rasulillah sallallahu alaihi wasallam naru tace wallahi muna dubawa wata daya wata biyu wata kaza sai mu jera waɗannan watanni guda biyu wani na shiga wani wallahi ko wuta ba a hura ba a kicin din gidan Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam me riwayar yake cewa to yaya kuke rayuwa tace mutum ku lallaba ki sa muke cikin mata ku yi sana'a in kin samu dama ki yi sana'a dan saida saidan nan a rinka yi a nemi izinin miji ana yin sana'a sana'ar matan nan yana dan ragewa wallahi in mijinki ya aminta zaki aiki ko yar koyarwa ko a wata islamiya ko ta primary ko ta nazari kina da nan NCE dinki je ki dan yi kina dan samu 25 dinki a wata ba zaki saurari wulakancin miji ba dan kayanki kina dan sayarwa da wanda ake online da wanda ake a zahiri ana dan kasa dan manjan ki dan magin ki dan omon ki dan kaza duk abin da kike samu dan buge buge dan dan kwali dan takalman yara dan abubuwa na sana'a wallahi ku rinka yin sana'a mazan yanzu ba za su iya kulawa da ku 100% ba ina ga muku wannan idan ma kina tunanin mijin ki zai miki komai kin yaudari kanki in ga miki gaskiya ya tabbata a hadisi hatta na Aisha wallahi tana yin asusu a gidan Annabi asusu take abinda ta samu tana tarawa tana ajiyewa sai ya taru sai ta zo tana yin sadaka da kake ma ba laifi ki nemo na abu a gurin malaman malaman hadisi suna sharhin hadisi suka ce ashe matan Annabi ma suna da dan kafkaf da dan bugen da suke samu abinda za su rike har su bayar da sadaka da ka magana dogaro da miji komi miji ya mun sabulu miji omi miji tattasai miji tumatir shi ya kamata yi a ka'ida a shari'a amma yanzu al'amuran sawa sannan ga halin mazaje na wannan lokaci mutum yana cikin bakin talauci kuma sai ya ƙara aure ba yi da shifa da ƙir ake ƙarisawa a wata an koro ƴaƴanku a makarantar islamiyya duba arhar kuɗin makarantar islamiyya wallahi mijinki baya iya biya amma wallahi da ya ga wata yarinya ƴar budurwa mai haske a makota sai ki je ya ce na fa fara nema fa a haka din wallahi alazimu nake gaya miki aure zai ƙara wata baiwa Allah ta yi zaman hakuri da aka ce ta yi tana hakurin ana nan mijinta yana cikin bakin talauci da damuwa yaya aka yi watar wani abokinsa ya kira shi a hanya ya gan shi yana gigice ya kira shi ce wane ya aka yi ya gan shi a mota mai sanyi mai duhu ya zaro cek ya rubuta mai naira miliyan 5 ya ce kai ya ce wane yanzu haka za a yi shi a kwarin kuwa Allah ya rufa mana asiri ba ajinmu ɗaya da kai ba ya koma gida yana murna yace masa ranar litinin ka je manajan banki kaza zan masa waya ka je cire ma kudi ya baka ka je kai ma ka dan gagari mutumin nan a gidan haya yake mutumin nan riga bai da shi abinci ba ta iya ci kullun wallahi yana zuwa ne ya zauna da uwar gida yana cewa kai alhamdulillah uwar gida ta ce a masha Allah mun gode Allah kai abu yayi kyau kwarai da gaske alhamdulillah sai ce to ai yanzu sai mu lissafa yanda za mu yi mu kashe kudin nan saboda yanayi na rayuwa yace insha Allah za mu dan gyara gida mu nemi dan gida mai dan sauki ko na miliyan 1 da wani abu mu siya sannan kuma zan dan ja jari haka sannan kuma ke ma zan takura miki wani abu uwar gida sai ta ga kudi fa da saura wajen miliyan 2 sai ta ce to sauran kudin fa sai ce sai fara kada hannu haka ina ganin ya kamata a sama miki abokiyar zama wanda za ku dan hada kai tare da ita tace da me da wannan kudin kin ga da sai haka sai gup ta tafke tak din kawai sai ta sa a baki ta tattaune ta ce wallahi gwanda in cinye miliyan 5 din nan gaba ɗaya ta tattaune ta cinye ta yayyaga ta ce in kashe ni za ka yi ka kashe ni billahi alazimu da kamun kijiya wanda mu mutu a cikin wannan talaucin ai ta burge ko ta burge ta kalle yan mutum kawo su din akwai marasa tsoron Allah a cikin mutum ta burge to ikhtilafal ulama kenan abinda na faɗa ne daidai Allah shi ba mu lada wanda ne kuskure ko tuntuban harshe Allah ya mana afuwa ga baban mu malamin mu yana nan insha Allah ta'ala zai dan gyaggyara abubuwan da dai da kuma kurakurai da kuma dan ƙarin bayani barin da ka ta nan Allah shi albarka a wannan rayuwa dalibatin sai wannan sauka Allah sa musu alheri wadanda kuma suke kan hanya Allah ubangiji ya ba su ilimi da basira Muslim Council ta Taraba State Allah ya taimake ku ya riko da hannunku Allah ya hada kawukanku kuma Allah ya ba ku iyawar musulunci aiki Allah ya ba da lafiya zaman lafiya a ƙasar Taraba da jihar Taraba gaba ɗaya Allah ya kwantar wa musulmi hankalinsu da waɗanda ba musulmi Allah ya daidaita su kuma Allah ya ƙarfafa musulunci Allah ubangiji ya yi mana dukkan fitintunu da dukkan damuwa abinda muka faɗa ne dai Allah ba mu lada wanda dai kuskure ko tuntuma ce ina neman Allah ya mana afuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يسلمك يا ولد الخير